wannan abu ka daura.
A'udhu billahi as-sami' al-'alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode ma Allah madaukakin sarki da ya hada mu a cikin wannan masallaci na kungiyar jama'a izalatul bid'a wa iqamatus sunna karkashin reshen kwanan tammani ko hayin tammani a cikin nan garin Kaduna. Kuma ina addu'a da farko ina roƙon afuwa dan Allah kuma hakuri ku yafe mun bisa rashin samun zuwa akan lokaci. Amma waɗanda nake neman afuwan su shine waɗanda suke su biyu a wajen mazajen su ko uku, wanda take ita kaɗai kan ba a magananta. Allah ya kiyaye. Kuma na samu nasarar zuwa gare ta nan karkashin rakiya da tawaga na wasu masu mata ɗaya, an ce mutum ɗaya ne kawai mai mata biyu a ciki, amma Malam Jafar an ce matansa uku ne ko? Huɗu ne ko? To Allah yana ganin mu. To alhamdulillah. Abinda nake so mu tattauna da ku abubuwa ne guda uku, kuma ina roƙon Allah madaukakin sarki sa wannan maganan ya zamto alkhairi. Hadin sika nan yayi yawa, an ƙara shi yayi yawa a rage, yayi yawa sika yana sound a rage. Sai daga cikin abubuwan da nake so mu tattauna, ina so ne mu tattauna matsala guda uku. Ga littafi a hannuna, wannan littafin zai taimaka sosai da sosai da izinin Allah akan ku mata wajen taimaka muku a kanku da iyalanku. Sunan littafin At-Tibb war-Ruqa wa Kayfiyyat Istikraj As-Sihr. Fassarar littafin to magani da addu'a ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ta hanyar da za ki kare kanki ko ki cire cutar sihiri a jikinki ko a jikin wani naki. Sihiri malamai suna kallonsa ta fuska guda biyu. Sihiri dai Alƙur'ani Allah ya gaya mana aljanu yu'allimuna an-nasa as-sihr, mana aljanu su ne waɗanda suke karantar da mutane sihirce-sihirce. Akwai matsaloli guda biyu da yake yawo a tsakanin makaranti na boko, wanda wannan matsala ta yi tasiri har ya shiga cikin anguwanni. Shine yanzu kina tare da ɗa ko ɗa, sai a ce ɗanki ko ƴarki wai ƴan secret society sun kama shi, haka ne? Ko a ce ɗanki ko ƴarki ƴan cultism sun kama ta. Kai wannan maganan ya kai ga haccikin anguwanni, akan ce ana zargin wance ɗan sikirin ne, wane ɗan sikirin ne, ana yi ko ba a yi? Menene hakikanin kalma na secret society a masdari na fassarar Hausa da Larabci? Shin secret society wani baƙon abu ne a musulunci ko addinin musulunci ya san da shi? A taƙaice, secret society kalma ce ta yare ta Turanci. Mazarin kalmarsa a Larabci shi ne as-sihr, mazarin fassararsa a Hausa kuma shi ne maita. Da maita da sihiri da secret society da cultism duka abu guda ɗaya ne, kawai yare ne ya bambanta. Sai dai shi secret society ya kasu kashi biyu, akwai cultism akwai secret society. Secret society shi ne primary level, shi ne ana iya samun ƴan naziri a samu ɗan secret a cikinsu, ɗan primary school a samu, ɗan secondary a samu. Amma hidima na cultism in kina so ki same shi, sai dai ki tafi federal college ko ki tafi federal university ko ki tafi babban ma'aikata. Su kuma matsala ce wadda take alaƙa da cin nama ko shan jini ko halatta ma ɗan adam abinda Allah baya so. Ba mamaki ki ji an ce matar aure kamalalliyar mace a fuska, amma tana aikin maɗugo kuma tana harƙa kuma bata talauce ba tana samun kuɗi, to wannan sai ki ɗauke ta ƴar cultism ce, mana bokanta shi ya halatta mata wannan ɓangaren saɓan Allah don ta samu duniya. yasa wani malami ba musulmi bane arme ne ya rubuta littafi akan matsala ta waɗannan cultism wanda ake yin su a sama sai rubuta malikatin suna the secret of freemasonic mana yan freemasonic sune masu bautan ido daya masu bauta madujal sai a duba wani abin da Allah baya so sai a ce to an halatta maka in kai zaka samu duniya ba za ka zama gwamnan jihar Kaduna ba ba za ka zama dan majalisa ba ba za ka zama shugaban kasa ba har sai ka samu namiji dan uwanka kana luwadi da shi ba za ka iya tsayawa a gaban magana a mutane kai magana a gamsu da maganar ka ba har sai an samu harcen dan adam ana dafa maka kana ci kamar nama cin harcen mutum yana sa mutum ya zama yana iya magana ba za ka samu duniya ba ba za ka fita daga talauci ba har sai kin yi kaza wannan ya tuna min wani malami mutumin Zaria ne Allah ya saka masa da alkhairi yace min akwai wani masallaci da yake karantarwa a garin nan Obasanjo wai akwai Obasanjo street ne ko Obasanjo ne to a wannan waje akwai masallaci yana karantarwa yace min akwai mutumin da yazo wajensa da fatawa ɗalibi ne ya gama makaranta amma ya nemi aiki ya rasa sai je wajen wani a sama masa aiki sai ce zai masa hanyar aikin da ba zai talauci ba amma sharadi shine ya biyo shi da ya samu lokaci yazo ya same shi abin da yake so yayi shine za a yi luwadi da shi in an yi luwadi da shi abin da aka fitar a jikin wanda ya luwadin za a zuba a cikin jikin takarda na alqur'ani wannan garin akai matashin ne da aka yi luwadi da shi wancan ya zuba a cikin wani takarda aka sa akan alqur'ani yace sai kudi ya taso a lokacin to waɗannan duka suna daga cikin aiki na ƴan tsafatsafe da ƴan sihirce-sihirce to bayan wannan akwai matsala ta biyu wannan ake cewa al'ainu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin hadisi ingantacce yace kambun baka gaskiya ne mana kambun baka halitta ne wanda mai shi ma bai san yana da shi ba wani lokacin bahaushe da bahaushe ya rashin tantance bambanci tsakanin kambun baka sai a ce mutum maye ne kuma ba maye ba a ce mutum yana sihiri kuma ba sihiri ba alhalin kambun baka halitta ce da Allah yake halittar ne shi bai san ma yana da shi bai ji annabi Muhammad yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace idan ɗaya daga cikin ku ya ga abin da ya burge shi ko ya ba shi sha'awa a kanki ko danki ko dukiyarki ko wani abin da kike tare da shi annabi yace salliyab da'a bi barakatihi ki fara gabatar da addu'a babu mamaki mijinki ya sayi mota mai kyau sai ya fito yana cewa kai ban taba sayar mota mai kyau ba bakinsa bai da kyau shikenan sai mota ta kama rikicin wuta ko mota ta lalace ba mamaki mijinki ya shigo daga a wajen aiki ya shigo cikin gida ya same ki kin yi ado ya masa kyau ya bude baki ya ce kai wance gaskiya kayan kin nan fa ya miki kyau mana kina da kyau mana har yanzu dai kaza mana bakinsa bai da kyau shikenan sai ki kama ciwo ko auren ya lalace Allah ya kiyaye a takaice kambun baka cuta ce da take jikin mutum ne shi ma bai san yana da shi ba ko kuma kina da ya ko da wannan ya dauke shi wannan ya dauke shi wannan ya dauke shi zai iya samun lalura a yi ta shan wahala karshe ma a je asibiti a ce sufla yake da shi wanda ba mamaki cikin mutanen da kike tare da su wani bakinsa bai da kyau shi yasa annabi ya bada rigakafi duk garin Allah in ya waye ana so ki karanta ma iyalanki wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya karanta ma ɗansa ko ɗansa wannan addu'a Allah yana kare ɗan ko ƴar daga cuta na kambun baka da cuta na hasara da cuta na aljani da dukkan dabbar da take cutarwa wannan addu'a ya kamata a ce kullun kina yi makanki a takaice wannan addu'a za mu yi shi kowa ta dafa kan ɗanta ko ƴarta wanda take da ɗa ko ƴa ta dafa kai duk ba ku da ƴaƴa ba ƴaƴa duka ha idan ba ki da ɗaki dafa kan kishiyanki ku ce a'udhu bi kalimatillahi tamma min kulli shaytanin وهامة ومن كل عين لامة. النبي yace duk wacce ta karanta wannan akan ta ko akan danta Allah yana tsare shi daga waɗannan masifu. Yana daga cikin fitinar da ake samu akan cutar kambun maka shine da ko ya yawan hiran iyalanki a cikin mutane. Ku yi hakuri mana, ya kuke surutu kuma? Ba za ku yi shiru ba? Yawan hiran ɗanki ko ƴarki a cikin mutane, ai cikin ƴaƴana ba mai ƙoƙari, ai ƴata kaza ce. Wata shaiɗaniyar ma za ta ce, abi ƴaƴanki ba mai kyan kaza. To idan ta faɗa haka sai ki ce, masha Allahu la quwwata illa billah, Allahumma barik alayhi. Manzo Allah yake duk abin da ka gani ya burge kai baka sha'awa, in ka karanta wannan addu'a, to Allah yana tsare bakinka da idanka, ba zai iya cutar da wannan ba. Allah ya tsare mu. Akwai cuta ta hasada wanda Allah ya ce wa min sharrin hasidin idza hasada. Hasada wata cuta ce wadda mace ko namiji zai ji wance ta rabu da abu kaza ya dawo wajena. Misali, wance mijin da ta aura bai dace da ita ba, ni ya dace da ni. Ana samu kuma ke kike jawa saboda kin zo kwalanki kin sa hoton mai gidanki. Mana duk matan da ta manna hoton mijinta a falo fa tana tallata wa duniya cewa ku zo ga miji in kuna so. Sannan kuma ba mace marar kishi da gulma, mijin yana zaune fa kawai ga ƙawanta, wancan fa ƙawata ce, shi kenan ka gaisa lafiya, shi kenan an kwana biyu kuma ta kwace shi, kuma ya halatta ta aure shi. Babu wata alaka tsakaninsu. To wannan ma hasada za ta iya cutar da ke, za ta iya raba ki da mijinki. Allah ya kiyaye. To mazarin karatunmu, asalin babban abin da muke so mu shine, wasu alamomi ne waɗanda ake iya gane cewa cutar nan na sihiri ne, ko cutar nan na kambun baka ne, ko kuma cutar nan hasada ce take damun namiji ko take damun mace. Sannan kuma wasu hanyoyi ake bi wajen magancewa. Sannan kuma shin mace za ta iya yi makanta ruqya ko kuma sai lalle wani zai mata? Shin wani sharadi ake so mace ta cika a kan ta zama mai ruqya makanta? Shin mara lafiya zai iya makansa? A takaice, yana daga cikin abubuwan da ya zo cikin hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama akan ita kanta cuta, bayan nassin Qur'ani da Allah yake a'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa in yamtasqa Allahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Idan Allah ya nufi dan adam da wani cuta, babu wanda isa ya hana cutar ta same shi. Haka in Allah ya nufi ya sanya ma dan adam wani alkhairi, duk duniya babu wanda isa ya hana. Karkashin nan malamai suka ce da cuta da lafiya duka yana hannun Allah. Hadisi ya zo cikin Muslim da Imam Ibn Majah, Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace, idza ahabba Allahu 'abdan ibtalahu liyasma'a an tadarruahu. In Allah yana son namiji ko mace da rahama, Allah sai sanya masa jarabawa. Jarabawan nan na cuta ne ko jarabawa na rashin zaman lafiya? Allah ya sanya mata ko ya sanya miki ko shi ko ni dan ya jarabe ki ne ya ga yaya zaki. Zaki koma ga Allah ko zaki koma ga wani Allah? A takaice, malamai suka ce duk mutumin da ya samu jinya, babban abin da ake so ya shar'anta maransa shine, ba wanda yake sanya ciwo sai Allah, ba wanda yake cire ciwo sai Allah. Aqidar sawa, Allah yake sawa, Allah yake cirewa, shine babban sababi da Allah yake kawo miki waraka bisa hadisi na Imam Muslim cikin Kitabut Tauhid. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yace akwai wasu mutane 70,000 da suke shiga aljanna ba tare da hisabi ba. Aka ce waye su, ne aikin su? Annabi yace in cuta ya same su, ba da su sha magani ba, ba da su yi tofi ba, ba da su yi addu'a ba, ba da su yi wa kansu sakiya ba. Wa ala rabbihim yatawakkalu, karfin imanin su yana koma ga Allah. Ashe wannan tamkar fassara aya ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min hayth la yahtasib. Ashe dogaro da Allah, komawa ga Allah, tawakkali ga Allah, Allah yana yaye wa mutum damuwa kuma yana azabta shi ta hanyar da bai zata ba. Ashe mutumin da ya samu mafita ta wajen tauhidi ya samu babban magani. Sannan na biyu sai istighfari. malaman sunna suka ce hadisi cikin Abu Dauda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu namiji ko mace da zai rike istighfari yana gaya ma Allah na tuba kuma ka yafe min mana astaghfirullah wa atubu ilayhi yana cikin addu'a na as-saba wal masa annabi yace duk damuwan da kike ciki ko kake ciki sai Allah ya cire ka kuma ya kawo maka mafita to yana daga cikin alama cuta ta kambun baka a jikin namiji ko mace shine samun wani attack samun wata cuta a daidai lokacin da bai kamata a ce same ki ba misali sai ki wanka ki tafi gidan biki dan da gidan biki malamai da yawa sun tattauna rashin ingancin sa sai kika tafi alhalin lokacin da kika tafi kin caba ado kin yi wannan rigan na rashin mutunci akwai wani riga da ake dinka shi akwai wata tela a nan Kaduna mijinta abokina ne take faɗa mana tace akwai dinkin da ake wai a nan Kaduna sai mace ma ta sa leda kuma sai mutane hudu sun hadu ɗaya ta ja kasa ɗaya ta ja sama ɗaya ta dauke numfashi sai a sa ta sa leda kuma sai ta ja haka ne a leda ni ne na ƙara leda amma dai akan sa riga dai da ƙyar yake shiga ana nishi babu ko babu akwai ha akwai to a sanadin wannan dinkin ne nace na daina bada fatawan maganin rage tumbi a Kaduna saboda in kuka rage tumbi wannan rigan da kusa sai aka gare kawai a barku ku yi ta katin tumbin ku su kuma ba su fatawa su je Zaria ko Kano su ƙara aure ko bai ba Malam Jafar ko bai ba hala to kana tsoro ne an gane to a takaice kika sa kaya akwai suturar da mace za ta sa ita da kanta za ta ji mata kyau ko haka ne to malamai suka ce irin wannan shigan haka kawai kina shiga cikin mutane kuna cikin hira da mutane suke ji kanki ya sara haka kawai fa kin ci ado kina cikin mutane ana hira sai ki dinga jin kaman mafarki ki dinga jin kaman guguwa ki ji kanki na ciwo ki rasa halin da kike ciki a gefe kuma kin cika sharadi guda uku babu laifi suturar da kika sa ya miki kyau kuma ke kin yadda ya miki kyau jama'a sun yadda ya miki kyau kuma kin yadda kin yi shiga na bayyana wasu halittun jikinki to haka kawai da ki ji kaman guguwa idan kina rufewa da wannan suka ce alama ne daga ciki na biyu ko kuma haka kawai ki samu wani attack na ciwo wadda wannan ciwon duk bincike da ya kamata ki na magani kin yi amma an kasa ganewa haka kawai mace sai ta kama rama a je asibiti a yi ta kokarin magani ba a gane abin da ke damunta ba kuma ta tashi rama za ta dinga yin baki bakinta na bushewa idan tana canzawa kamar tana shaye-shaye gashinta na canzawa wani lokaci ma ta zo kusa da mijinta bakinta na wari mana warin baki na jinya daban fa warin baki na kazanta daban yanzu kina azumi bakinki ba ya dan wari a yanzu mace in ta dauki lokaci bata ci abinci ba ko ta shiga mota ta yi dogon tafiya bata sha ruwa ba bakinta bai canzawa idan kuma ga yaro ne karami haka kawai kina da ɗa kin tafi anguwa lafiya da shi amma kina dawa sai ku kasa bacci ya dinga ihu jikinsa ya dinga zafi ya dinga razana cikin bacci wannan malamai suka ce nan ma abinda zake masa duk za mu ji bayani kambun maka yana tasiri a jikin ɗanki a makaranta in aka dace makarantar ba na musulmai ba kuma malaman suna yawan yaban ɗan ai wannan yaron yana da kokari ai yaron nan yana da kaza ai shi yayi kaza ai yaron kaza ne to wannan baki in yayi yawa a kansa nan ma sai ya samu matsala guda uku na farko ko ya daina karatun haka kawai yake makarantar na biyu kuma ko kuma ya samu kansa cikin sai ya je makarantar ya kasa mai da hankali ya kama ƴan shiririta na uku kuma ko ya kama miki ƴan sace-sace na ma baki ina lalata yaro ai dama bakin lalata mutum yake ko kuma wani lokaci ɗanki cutar hasada malamai suka ce tasirin ta a jikin mutum kaman cutar sihiri ne, hasada kaman sihir ne. Yasa Allah yace wa min sharrin hasidin idza hasada, to cutar hasada ma za ta iya sa duk abin da kike lalace. Kina zuwa makaranta ki daina, kina gane karatu ki daina, an shirya maganan aure ki ji baki sansa, amma kuma akwai na jinnu shi ma za mu bayani. Duk abin da zai amfane ki ji ranki baya so. In miji ne ba zaman lafiya, in yara ne duk kin tarwatsa su ke kadai. Da take ce kambun maka da hasa da saboda yanayin lokaci za mu tsallake. Still a matsayin ki ta mace aljini zai iya shiga cikin harkar rayuwanki shi ma a dauka hasada ce ko kambun maka? A'a, shi aljini yana samun mutum ta hanya guda biyu bisa nassin hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama kuruciya. Hadisi na farko manzon Allah yake duk mutumin da zai sadu da iyalinsa yace bismillah Allahumma jannibna shaytan wa jannibu shaytan ma razaqtana. Ashe fassarar wannan addu'a muhalli shahid, Allahumma jannibna shaytan wa jannibu shaytan ma razaqtana. Ashe wannan hadisi malamai suka ce wanda ya karanta, wanda bai karanta ba ya sadu da iyalinsa, ba shi ya sadu da ita ba, aljani ne ya sadu da ita. Kisa malamai suka ce so da dama ana samun ƴaƴa suna da uba biyu, lokacin da mijin da ya addu'a ba aka samu cikin, aljani ya sa nasa rabon, miji ya sa nasa rabon, to yaron sai zama yana da uba biyu. Shan ubansa aljani na bashi fatawa, nan ubansa mutum na bashi fatawa, nan kina tura shi islamiya, nan kuma aljani na tura shi filin kwallo. Na biyu kuma lokacin da yarki ko danki yake rarrafe, manzo Allah yake ku rike saboda lokacin ƴaƴan aljanu suna cutarwa, to wannan cutarwan aljanin shi kuma hasada ce. Hasada, akwai hasadar da jinni yake wa dan adam, ai hasada ne in ga wani yana da abu lalata shi ko in bata abu, ba hasada ba ce? To shine cikakkiyar hasadar da aljanu suke wa dan adam. Shi yasa magariba na yake rike danki, amma abin takaici da abin bakin ciki da abin haushi sai ku gama ce wai dan ta aifi da ko ƴa, musamman in yaron yana da jiki mai kyau, yana da ɗan ƙiba ko tana da gashi ko yana da haske, sai ki ga an waye gari wai har abun alfahari ne ma tana cewa in nemi wani wanka fa sai bacci ake kawo shi, ko ba su fara haka? Wai abun burgewa ne haka? Ya shiga hannun wannan, ya shiga hannun wannan, ya shiga hannun wannan, ya shiga hannun wannan, sai an je an gama kuma a barki da bala'i. To shedani zai iya shiga jikin yaro amma ba zai cutar da shi ba sai ya fara girma. Wani lokacin ma zai iya cutar da yaro, shine za ku ga wani lokacin yaro canjin halitta. Idan kuka ga yaro ya zo duniya da canjin halitta, malamai suka ce to mai yiwa ciki ne ya samu matsala. To abinda ake yi anan shine, in har an tabbata da cewa jinnu ya taba yaro tun yana karami, za mu ji hanyar da ake samun mafita. To amma a takaice, shi karamin yaro yana samun matsalar cutar jinnu ne daidai lokacin da magriba yayi ba a rike shi ba, ko lokacin da aka zo samun cikinsa ba a yi wannan addu'a ba. Daga cikin alamomi da ake so ki kiyaye shi ne, duk lokacin da ɗanki baya tashi rikici da zazzaɓi sai dab da magriba, malamai suka ce hunaka shay'un, akwai wani abu a ciki. Amma duk da haka kafin a tabbatar da aljani ne ko kuma kambun baka ke damun dan algarzaya a je asibiti, su asibiti su yi bincike, ba typhoid ba malaria a jikin yaron. In an samu akwai typhoid akwai malaria a jikin yaron, to babu laifi a fara rigakafin asibiti. In an magance na asibiti, ke kuma ga abin da ya kamata ki magance wannan matsalan ba sai kin je wani waje ba. Sannan kuma wani lokaci za ki ga yaro sai ya girma, sai ya zamto gagararsa ta yi yawa, wannan ma akwai alamar sa hannun aljanu. Gagarar da ya kasance kina ƙoƙarin tarbiya ma yaro amma shi baya so, kina tura shi makaranta baya so, sai ya miki ta'adi, ya miki laifi, in kika zo za ki masa hukunci, ko ya ga alamar ranki ya ɓaci ta dinga kuka ko ya dinga kuka har ma ya dinga gwada miki, ba zai sake ba, amma in ya tashi sakewa zai abin da ya fi wannan. Wani yana daga cikin alamomi na shedanu. Sannan kuma akwai matsala haka kawai yaro sai ya je makaranta yanki jiki ya faɗi, ana samu ko ba samu, ana dawowa da shi gida sai ya warke. Nan malamin suka ce al'ainu ne, kambun baka ne. Sannan wani lokacin akan samu jarabawa, yana da junnu a jikinsa kuma yana da kambun baka kuma tana da cutar hasada, saboda ke uwa duke kika jawo. Na farko uban kafin a aite shi ga yi addu'a ba, kafin a samu ciki. Na biyu dab da magarba ba ki rike yaron ba. Na uku kuma da Allah ya aiki yaron, aka sawo shi duniya aka aiki yaron, sai kasance ya zo da wannan qualities, baki damu da rike shi ba, ke abun alfahari ne ma. Akwai matar da in tana aikin gida har ma tare ta takai takai take cewa wani zo ka dauki dana ko kaza. To duk wannan malamin suka cira daga cikin illa. To jinnu bai illa wa mace har sai ta kai gaba guda uku. Gaba ta farko shine lokacin da ta fara al'ada. Gaba na biyu kuma shine lokacin da ta zo take so za ta yi aure. Gaba na uku kuma shine lokacin da girma ya fara samun mace. Gaba na farko shine aljani zai iya bujiro wa mace, kuma aljanin da yafi cutar da mata shine ashiq. Mana aljanin soyayya. Shi kuma wannan aljanin soyayya ku kuke jawowa jikinku. Hadisi yana cikin Muslim, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk matan da zata cire sura ta ce bismillah, ko a cikin dakin ki ne fa sai kadai. Wai saboda lokacin da kika zo cirewa, in mutum bai kallon ki aljini na kallon ki. Babu halittar da ke sha'awan ya mace a duniya sama da dan adam kaman aljini. Aljini yana sha'awan matan dan adam sama da yadda yake sha'awar matarsa. Aljani in ya samu dama shedan ya daure masa gindi, yakan iya zama da mace hana ta aihuwa, ya hana ta aure kuma ya dinga aihuwa da ita. Aljani in ya ga dama zai iya sanya wa mace lalura a jikinta wanda duk mazan duniya da su ita, amma shi kuma yana saduwa da ita. Aljani in ya ga dama zai iya sa mace da mijinta su yi shekara guda, shekara biyu, wata shida ba sadu da juna ba, amma yana zuwa yana saduwa da ita, yana biyan bukata kuma har ya aihu tare da ita. Aljani in ya ga dama duk hanyar da mace za ta samu rigakafi da kariya tsakaninta da shi zai iya hana ta. Na farko zai hana ta karatun Qur'ani, sai ta bude Qur'ani tana karanta sai hamma. Wata rana har da hawaye. Ba da ke nake ba kina kallo na. An gane? Wani lokacin kuma aljani zai sanya wa mace ba hawaye da ta yi ba, sai ta ɗauki Qur'anin sai ta ji gara ma ta bari. Kuma wallahi tana ajiye Qur'anin sai ta ji ta dawo normal. Sannan kuma aljani zai iya hana ki zuwa makaranta, sai kin kama hanya za ki je makaranta, sai ki ji gara bari sai gobe, ko kuma ai na yi latti ma, ai tura minti kaza. Da zai ta sanya mace haka. Ko kuma sai kin zo makarantar na boko ko na addini, sai ya sanya miki wani dogon tunani. Sai ki fita daga ajin a tunani ba, ko ki je gida, yanzu na je ina da ɗauraya, ina da wanke-wanke, zan dafa abinci, akwai kayan yara. Idan kuma ci ba biredi ne, mana budurwa. Shikenan ai ina gazanta ci Islamiyya, ko da ke ku garin nan ba ku zuwa Islamiyya da ranar ku. Kamar mu Bauchi haya Islamic, kamar haya Islamic studies karfe biyu ake zuwa. Nan ma haka ne? Ashe, yanzu ina makarantar boko ina tashi zan tafi haya Islamic, na je kuma na dawo, na yiwa da magriba, zan je wajen muraja ana haddan da nake yi. Ma'ana ba sai hana ki karatun nan, ya dinga saka miki abubuwan kuma in kin je ki kasa yi. To ita yarinya wanda yake mata illa kafin ta fara al'ada, hanyar da yake bujiro mata na farko shine sai a samu yarinya bujirwa, in ta yi al'ada ɗaya sai ta yi wata biyu wata uku al'adar bai zo ba, ko kuma in ta yi al'ada ɗaya sai al'adar madadin ya fara mata da kwana bakwai, zai iya al'adar ya kai mata kwana goma sha biyu ko kwana sha hudu. Sannan kuma yarinya ce fa bujirwa, ba ta kai shekara 20 ba, al'adan zai dinga wasa. Sannan kuma al'adan zai dinga sanya mata ciwon mara. Aljani yana cutar da mace ta hanya biyu, shine ko ya hura ta in tana da jiki, wato kullum aljani yana da ɗabi'a na mace ne fa. In masifaci ya sa mata masifa, in shiru-shiru ya sa mata shiru. In mai jiki ne sai ya ƙara hura ta, sai ka ga yarinya ai shekara 10 sha kamar mata ai shekara 30. In kuma ramammiya ne sai ya dinga tsotse ta. A rasa gane abin da yake damunta, wata yake ga kauran hannunta bai fi nan ba.
a rasa abin da yake damunta ta lalace kuma in baka ce dinga sa mata baki kuma daga cikin cutar da aljanni ya fi damun yara ƴan mata shine hadda mata aure yawan kaikayin ido yawan kaikayin kai wanda ke akwai na kwarkwata fa ko haka ne ba kamata komai mu tara ba aljanu ba kaikayin kai aka kuma kan zai dinga zubewa kuma kar ku mance in mace tana relaxa nan ma fa zai dinga effectin dan kanta sannan kuma bayan nan abinda shedanin ya fi jin daɗi a jikin mace wanda ya fi mata shine gaba ɗaya zai hana ta bacci sai ta kwanta za ta yi bacci sai ta kasa ko ta yi ta jini sannan kuma in budurwa ce zai sa mata tsananin taurin kai da rashin kunya za ta ɗauki uwarta kamar kishiyarta mana duk abinda ta mata sai tsaki kuma a gefe ba haka kika san yarki ba yarki ba haka take ba daga baya kika samu wannan in kuma ta fara girma to duk wanda yace yana son ta kuma abokin gaban ta ne wani lokaci kuma sai mutum ya zo tana son mutum yana son ta sai an fara shi kuma sai ya ji bai son ta in yana jin kunyan iyayenta bayan ya ji an yi magana sai kullo da maganar gini wallahi banye sai na kammala gini na kuma ba ginin da yake kawai bata kwanta masa ba ne haka abun zai lalace ko kuma ita ta kishi wannan budurwa takan kai wani matsayi da aljani in ya kulla alaka da ita har aihuwa zai yi da ita shi da suka ce daga cikin alama ta farko shine wani lokacin jinin gaba ɗaya zai ɗauke sai ta yi jini biyu uku wata uku jini bai zo ba sannan na biyu kuma zai kasance za ta dinga jin alamomi a jikinta kamar haka na farko za ta dinga jin tashin zuciya haka kawai zuciyarta zai dinga tashi na biyu za ta dinga samun matsala na yawan kasala da mutuwan jiki na uku za ta dinga ganin hauhawan wani bangare a jikinta za ta ga fatar jikinta ta yi haske wani lokacin za ta ga cikinta nonanta ya cika sosai har tana jin nonanta yana nauyi wani lokacin da ya dinga sa gefen nonanta yana suka budurwa ko matar aure ko bazaura wani lokacin za ta ji alamomi in matan ta taɓa aure ko ta taɓa aihuwa za ta ji kamar tana da alaman sabon ciki wannan matsalan fa har zai sanya mata ma ta dinga ji a jikinta tana zaɓan abinci sannan kuma zai sanya mata abu guda uku yawan samun tunani yawan rashin samun nutsuwa yawan fushi da ɓacin rai ƙanƙanin abu zai ɓata mata rai kuma alaman shedani yana sanya wa mutum ɓacin rai wannan ɓacin ran har zai iya sa mata ciwon zuciya ko hawan jini ƙanƙanin abu sai ta dinga jin zuciyarta na bugawa har numfashinta yana so ya tizan har fatan bakinta na rawa sannan wani lokacin idan shedanin ya taso mata ya haɗu da ɓacin rai idan ta yakan rufe ba za ta iya saurara ma kowa ba sai bayan ta yi rashin mutuncin kuma sai ta dinga nadama yana daga cikin mafita da ya kamata kowace mace ta sama ma kanta shine abin da zai biyo baya wannan shedanin kuma ya fi illa wa mace mai aure domin su mata waɗanda ba su aihuwa malamai sun kasa su kashi uku wani wajen sun kasa su kashi hudu shedanin ya fi illa wa matar da take da miji sama da budurwar da bata da miji dan ita budurwar da bata da miji ana mata kallo amma ya fi ana iya gane jinnu ne kai tsaye amma matar da take gidan miji jinnu ya fi ɓuya a jikinta ya saje da cuta ko lalura ko ɗabi'arta ko ɗabi'ar mijin a kai shekara da shekaru ba a gane aljani ba musamman ta fuskar aihuwa aljani zai iya ɓuya a jikin mace ya iya cutar da mijin ya cutar da matan a lokaci ɗaya kuma ba a gane ba shine in yana son mace kuma yana son biyan bukata da ita na farko zai hana mijinta ya sadu da ita ita zai kyamatar da mijinta aljanin kyamatarwa ta farko shine sai mijinta ya yi sallama zai shigo gida sai gabanta ya faɗi sai mijinta ya zo inda take sai ta ji ranta bai so amma a gefe kafin yazo fa kuma tana Allah Allah mijinta zo. Sannan daga lokacin da aka ce dare yayi magriba yana yi za ta ji bacin rai da bala'i na duniya kaman duk wanda ita aka saukar. Duk abin da za ta fa tana yi da ƙarfi ne kawai amma gaba ɗaya magrib na yi ranta bai so. Kuma daga lokacin da aka ce lokacin kwanciya yayi mijinta ya je ya kwanta ko ita za ta kwanta ta dinga waswasi da kai kawo. Wata ma kai tsaye ta ji cewa ita fa ba ta bukatar ta je wajen mijin. Sannan zai fake a jikin mace da cuta kamar haka. Wani lokacin yakan sanya mata tsananin damuwa da rashin bacci. Duk lokacin da aka samu damuwa da rashin bacci jini zai hau. Da sake ga mace tun tana karama tana shekara 20 da daga lokacin da ta fara samun hawan jini kuma wata in ba Allah ya taimaka ba aka jage da magungunan asibiti zai sauka amma sai ki jota ta ce ita tun aihuwan fari ta samu hawan jini har ya mutuwa. Wanda kuma a ka'ida ta musulunci babu cutar da Allah ya saukar sai da ya saukar mata da magani inji Annabi Muhammad. Sannan wani lokaci idan ta zo hatta mijin in ya taba jikinta za ta ji kamar an soke ta ko an taba ko ta ji shokin a jikinta. Sannan wannan shedani in ya ga dama zai iya sanya mata mijin in ya zo kusancinta za ta dinga jin zafi da tsananin wahala ba ta samun biyan bukata. Ta hanyar wannan in an samu mace mai tsoron Allah tana tunanin mijina ne dole in bashi haƙƙin da Allah ya ce a bayar to shedanin sai ya bugiro sai kin zo kuma zai kusance ki kuma sai ya kasance ya sanya miki tsananin zafi da wahala da rashin biyan bukata. In ta yi haƙuri ta dage da haka to sannan na biyu kuma sai ya sanya mata bayan ga zafi in aka samu zafi dole za a samu rashin biyan bukata. In ta yi haƙuri ta dage kuma tana azkar wani lokacin kuma sai zafin ya tafi amma ana saduwa da ita babu biyan bukata. Wani lokaci kuma in ya ga tunda haka ta ci gaba da dagewa sai kuma ya bujiro wa shi kansa namijin. Jinnan sai ya ɗauke wa mijinta sha'awa. Mijinta ne na sunna sai ta zamto babu sha'awa a tattare da shi. In an ci sa'a yana bin masu magani sai a ce ba su rubu. To da wani lokaci aljani in yana son matan sai ya sanya wa mijin ya zamto yana dawowa babu abin da yake yi sai bacci har da gwarti bur shi kadai. Shedani yana iya sanya wa miji wannan. Sannan kuma wani lokaci shedani in yana son matan da matan da mijin duk sai ɗauke musu sha'awa sai ki ji mace da mijinta shi baya kula ta ita ba ta kula shi wace ma har ta kance ita ba sai su wata shida ma kawai zaman su suke kowa ba ruwan kowa da kowa amma a gefe kuma wani lokacin tana mafarki. In ba ta mafarki kuma aljinin zai iya zuwa mata haka kawai ta ji a jikinta kaman tana jin sha'awa a jikinta. To suka ce zai sanya mata alaman aihuwa. In ta aihu da shi alaman da za ta gane ta aihu da shi shine tana cikin bacci haka ko wata rana za ta yi mafarki sai ta tashi cikin jini ba jinin al'ada ba. Lokacin jininta bai zo ba ma ta tashi ganta cikin jini ko budurwa ce in har ta kai wannan lokaci za ta iya samun kanta. Budurwa fa tana samun haka matan aure tana samun. Sai ta dinga tunani to ai yaushe na gama al'ada jini na kuma gashi ya zo kuma wannan jinin da yake zuwa yana zuwa da ƙarfi ne kuma bai kama da kalan al'ada ya mutu ko bai kama da kala na al'ada za ta ganshi kaman jinin ciwo. Sannan wannan alama suka ce daga cikin alaman aihuwa ne ta samu kanta cikin jini. Sannan bayan wannan lokacin an tafi jinin an yi controlling ɗinsa sannan bayan kwana biyu kuma sai ta ga nononta kaman alaman nonon mace mai sabon jego. Budurwa ce matar aure ce amma an fi samun matan auren da ta ɗauki lokaci ba ta aihu ba. Shine wani lokacin zaka ga nonon ya cika sosai, wata ma in ta matsa nonon har ruwa yana fitarwa. Amma fa a wajen matsa ruwan nono ya fita, akwai wanda suke da infection, shi ma za mu yi magana a cikin wannan littafi na atubul badil. Sannan bayan wannan nonon yana ruwa, za ta dinga samun kanta kuma wani lokaci tana mafarkin jirajirai, a wancan lokacin da jinin ya kullo kawai za ta mafarkin ta aihu ne, gashi nan tana nakuda, gashi ta aihu, kawai tana wannan mafarkin aihuwan sai jini ya yanko mata. Sannan bayan an kwana biyu kuma bayan ta mafarkin ta aihu, in an kwana biyu kuma za ta dinga mafarkin ga kananan yara jarirai tana shayarwa. Ki kiyaye duk lokacin da take mafarkin tana shayar da jariri, in jiya kin yi mafarkin shayar da jariri, to yau da ikon Allah ki tashi ki matsa nonon ki, zaki ga irin ruwan da yake. Wato zaka ga hatta nonon yanda ake shayarwa haka ruwan yake fita. Ga yara sannan an kwana biyu kuma za ta ga waɗannan yaran ta daina ganin su kuma sai ta, amma a lokacin da take wannan shayarwan, a lokacin da take mafarkin yara jirajiran tana shayar da su, a lokacin kuma aljanin zai daga mata kafa ba zai dinga saduwa da ita ba. Daga lokacin da aka kwana biyu ta ga ta daina shayar da yaran kuma, daga lokacin wani sabon saduwan zai sake zuwa kuma ta sake mafarki na kwana biyu, ta aihu ta sake mafarki kuma tana shayarwa. A takaice wannan shedani sai in aka sami malamin sunna raqi mai aqida yayi ruqya ya bayyana ashid ne, sai kiji junnan yana cewa aina aihu da ita kaza. To mu koma baya, mace mijinta yana saduwa da ita tana jin zafi, mace mijinta yana saduwa da ita jini yana fita, akwai nau'in infection. Amma fa a gefe, miji in yana da wannan cutar, wannan kuma magana ne na maza, su da dare za mu musu, in yana da irin cutar da kike da shi, mana aljana tana tare da shi, yana gama saduwa da mace sai maniyin ya dawo, kuma shi ma jinnu in yana son mace sai miji ya sadu da mace tana tashi maniyin zai dawo, mana ba zai taba bari ya shiga jikinta ba. To a baya mun yi magana ana saduwa da mace tana jin zafi, a baya mun yi magana ana saduwa da mace ba ta samun biyan bukata. To wannan kuma a zamananci a likitance kuma malaman addini sun yi bincike irin su Dr. Hani Muhammad Mara'i, shi ya rubuta littafi At-Tibbul Badil da ya tashi akan abin da ya shafi al-ilaj bil a'shar wan nabatat at-tayyiba, mana waraka ta hanyar itatuwa da kayan marmari wadda shari'ar musulunci ya aminta da su. Yayi magana akan cutar infection. Infection cuta ce da ake samu mafi yawa ta wurare na kazanta, musamman mace ta je ta tsuguna a ban ɗakin da ya kasance akwai waɗannan nau'in ƙwayoyin cututtuka, ko kuma mace ta kasance mijinta yana da shi ya sadu da ita za ta iya ɗauka, ko kuma mace ta kasance tana yawan shan magungunan cushe-cushe, saye-saye, shaye-shaye. Malaman musulunci suka ce a duk jikin ɗan adam babu wuri masu martaba da daraja kamar wuri guda biyu, na farko al'aini ido, na biyu kuma mace, al'aurar mace. Jama'a, mace a jikinta a duniya babu inda musulunci ya tsare ya martaba. Malamai suka rubuta littattafai mujalladai don kiyayewa da kare lafiya da martaban mace kaman littafi na musulunci. Me sunan wannan abin da kuke zaune a kai? Ha? To duk karamar yarinyar da ake zaunar da ita a tiles, da mata babba budurwa ko mata tana zama a kan tiles, yana cutar da ita da lalata mutuntakanta na yamace. Mala sama mulon. A kuna ji na? To ko canza sama musu taburma ne, na ga suna ta tashi. Kuna ji na? Kun san dalilin da malamai suka ce haka? Duk matan da take zama a flow ko ties ko matan da take tsarki da ruwan sanyi to tana cutar da kanta tana kona jijiyoyin da suke jikin al'auranta kuma tana busar da kanta kuma tana rage makanta mutuntaka na ƴa mace na biyu kuna jina mace wanda ta kasance tana zama daga ita sai zani a jikinta ita ma tana cutar da kanta ba a san mace ta dinga tafiya tsirara ta nemo wani hijabi mana kariya wannan wando yana da matuƙar mutunci da tsara martaban mace macen da take tafiya tsirara ana jin tsoron shedani ma in yaga yadda jikinta yake juyawa zai iya shiga jikinta wannan kuma muna tattaunawa ne akan ilimi na addini akan marhala na lafiya haka ne ko mafi yawan mata masu jiki basu yadda da sanya irin sutura a jikinsu ba wasu haka suke tafiya to wannan kuskure ne sannan na biyu mace wanda ta mayar da wasu nau'in ciye-ciye kamar haka ita ma haka ce tana bata jikinta to infection akwai infection din da mace za ta dinga fitar da farin ruwa ruwan ya kasance tamkar da ruwan kwakwa ko san ruwan kwakwa haka za ta dinga fitar da shi ba yauki ba kauri tsada akwai kuma wanda za ta dinga fitar da shi kaman koko mai kauri har da wari akwai wanda za ta dinga fitar da shi kaman ruwan kasa-kasa kuma yana da yauki akwai wanda kuma bayan wannan ruwan yana fita za ta dinga samun kaikayi a cikin al'auranta wata kuma za ta dinga samun kuraje suna kewaye bakin al'auran har suna ruwa wani ya tafi wani ya dawo wata kuma za ta dinga samun kaman an kona tsakanin cinyanta da bakin al'auranta tana tafiya tana jin yana raɗaɗi yana kusan daɗewa da Hausa ha kun san daɗewa da Hausa shine kaman abin da ya kuje haka yana jin zafi kaman fata ya dinga haɗuwa da fata yana zafi ko sannan wata kuma mijinta yana saduwa da ita sai jini yana da gaske nau'in infection wata infection ɗin in ya taɓa jikin mahaifarta hatta nononta zai dinga fitar da ruwa amma ruwan infection za ku gan shi ruwa ne kaman ruwan kurji sai ta dage ta matse tukunna sai ta ga wannan ruwan ya dan fito infection yakan taɓa mahaifan mace har mace ta zo ta aisi ɗa kuma ɗan ya samu kansa cikin lalura kamar haka na farko in infection ya riƙe jikin mace yana iya taɓa raran yaron yakan zo bai da kusasshen lafiya kuma infection din yakan taɓa ruwan nononta wanda za ki ga mace nonon kullun yaron yana sha amma baya koshi tana cire nonon a bakinsa sai kuka shine iyayen mu Hausa suke cewa nononta yana da gati mana infection ya taɓa mahaifan har ya taɓa ta har nonon ya kai ga yaron ko yana sha bai masa amfani kuma yanzu zai sha mana yaron kullun yana shan nono kuma gashi nan ba kiba ba nauyi haka za ku gan shi ba nauyi sannan kuma in alamar infection din ya taɓa ruwan nonon ne kamar da wannan malamin ya faɗa ya ce za ku ga yaron yana wani irin kashi kamar haka zai dinga kashi kore a cikin kashi koren za ku ga kamar wani zare baki-baki sannan cikinsa yana yawan kumburi sannan kuma kar mace ta yadda ta ce wai ɗanta dan yana kuka da daddare aljani ne a'a ki tabbatar da ruwan nonon ki yana da kyau sannan ruwan nonon in yaron yana sha bai da wani amfani a jiki yana sha ne yana fita ba zai sa shi kuzari ba ba zai sa shi nauyi ba ba zai sa shi komai ba sannan kuma wannan ruwan nonon da yaron yake sha yana shan sa yana kashin sa wani lokacin kuma har yana kumbura ma yaro ciki to wannan yana daga cikin nau'in cuta na infection wannan shi kuma ba jinnu bane amma wannan suka ce likita na asibiti shi ya fi cancanta a je a same shi annan bai su ne dalili suka ce duk matan da ta zo da wannan matsala in ka tura ta asibiti su asibiti za su je su mata scanning idan suka yi scanning wannan na'urar za ta duba gaba ɗaya marar da mahaifan a ga cikin nau'in infection din menene akwai CID infection akwai yeast infection cikin nan za su gane sannan to idan a asibiti an samu maganin da aka bata aka dora ta akai da izinin Allah babu laifi in asibiti ba a dace ba a nemi maganin gargajiya in babu shirka babu bid'a babu laifi in kuma waɗannan magunguna guda biyu ba su ba to sai ku ɗauki biro da takarda ku ji maganin sa a musulunci amma kafin mu yi maganin maganin sa a musulunci sai mu koma baya mu warware waɗancan matsala ɗaya bayan ɗaya nan ne kambun baka na yaro lokaci ba? Nan ne kambun baka na yaro nan ne cutar hasada nan ne cutar aljani na budurwa da wacce ta kasa auruwa da matan da kuma asali ta kasance tana zaune da mijinta babu biyan bukata ba sha'awa ba aihuwa to sai dai sharadin da zan gaya muku shine karatu ne da za a yi shi kwata-kwata a tsakanin minti 35 kowa ta nutsu in na ji ina yi ana kukan yaro zan rufe littafin tashin da ke saboda nutsuwa muke so a yi na ba ku notice na minti 2 kun yarda duk mai yaro za ta yi kokari ta hana shi kuka ha mata masu surutu ya so ya so kun yarda na gama cankure ta ha za a nutsu za ku nutsu nutsuwa kamar kuna zaune da matan gwamna ai kun fi nutsuwa kuna tare da su ko tari wata ba ta yi nan kuma muna ganawa da annabi muhammad ne kun ga ya fi matan gwamna an nutsu sai idan aka samu mace ko ɗa wanda ake zargin cutar kambun baka ne a jikinsa ko cuta ta hasada mataki na farko shine ina yawan karanta wannan addu'a saboda wannan addu'a ita ce addu'a multifocus da malamai suka kawo ta suka ce ta shafi dukkan wata lalura da matsala da ya shafi waɗannan abu guda hudu aljani sihiri kambun baka hasada cutar da ba ta alaka da haka waɗannan addu'o'i zan karanta su in na karanta su ina faɗa kuna faɗa kuna jina ina faɗa kuna faɗa shago shago ne wayan waye ke wala jiya kamaran ka zan sharuwa waɗannan addu'o'i ku saurara ku ji malam yake cewa wa hadhihi ta'awudhatu wad da'watu war ruqa yu'alij biha min as-sihri wal 'ayn wa mass al-jan wa jami' al-amrad fa innaha ruqa jami'atun nafi'atun bi idhnillahi ta'ala dumma tana tahaddace waɗannan addu'a Allah ya mata kyauta wanda duk cutar da ya shafi aljani ko sihiri ko kambun baka ko hasada ko ciwon ciki ko ciwon kai ko ciwon mara Allah ya kawo miki karshen sa malam yace waɗannan kalmomi ne na tofi da addu'a da neman tsari ma'ana yanzu kina cikin ciwon kika karanta Allah zai warkar da ki yanzu baki cikin ciwon kika karanta kin yi rigakafi
cutan sihir aljini kambun baka hasada da cutan da ma ba aljini ba ko da ciwon kai ina ganin sai in karanta ku karanta ko ya zama ne shi an mata ruku yanzu kowa za ta yi makanta ruku ya na tana da shi da kuma ba ta da shi an gane ku ce bismillah arfiq wallahu yashfik afwan kafin a fara sai an karanta fatiha kuna ji na fatiha za a karanta shi da isti'aza da basmala na biyu sai a karanta ayatul kursi na uku sai a karanta amanar rasul na huɗu sai a karanta wattaba'u ma tatlu shayatinu ala mulki sulaiman na biyar sai a karanta qul ya ayyuhal kafirun na shida sai a karanta qul huwallahu ahad na bakwai sai a karanta qul a'udhu bi rabbil falaq amma in an zo wa min sharrin naffasati fil 'uqad so uku wa min sharrin hasidin idha hasada so uku idan aka gama karanta waɗannan falaki aka karanta nasi so uku uku qul huwa uku falaki uku nasi uku to ku saurara ku ji wannan addu'a in na faɗa ku faɗa bismillah arqib wallahu yashfi min kulli da'in yudhik wa min kulli nafsin aw 'aynin hasidin Allahu yashfi wannan addu'a shine lokacin da annabi yake kwance an masa sihiri mala'ika ya karantawa annabi kuma Allah ya warkar da annabi Muhammad Allahumma rabban nas ashibil ba'sa washfi anta shafi la shifaa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama wannan hadisi matar annabi tace duk lalurar da ya shiga gidan manzon Allah in annabi ya karanta wannan addu'a da addu'an farko akan mara lafiya a gidansa ciwon ya tafi kenan har abada bismillah الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم من ذا الله يتدو وان ذكرن تونا أدعاء أساسيا زوا يما الله زي باش أرود كاريا باب ونحا لكتا قوتو تند ذاك طانيش sai daga cikin ƴaƴan jikokin sayyidina Usman yana da cutar rabin jiki ya karanta wannan addu'a a lokacin da ya karanta almajirin sa yace me yasa malam kana da cutar rabin jiki baka karanta ka samu kariya ba yace ranan da cutar da ta same ni Allah ya jirage ni shedan ya mantar da ni ban karanta ba da na karanta Allah zai kare ni babu cutar da zai samu a'udhu bi kalimati Allah تام من غضبه وإيقاده وشر عباده ومن حمزات الشياطين وأن يحضرون من ذا الله صلى الله عليه وسلم عيسى مكانسة جموس إرم مفركي نفر جتا لأن الله يسروا ملائكة يكرم جامسا malamai suka ce duk da ko mace da take firgita da tsorata cikin bacci kika dafa kan danki kika karanta Allah ya tabbatar da wannan firgita har abada a'udhu bi kalimati Allah tamma التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرع وزرع.
يا أيوة.
أعوذ بكلمات الله تامة التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وبرع وزرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرض فيها ومن شر ما زرع في الأرض ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن.
Waɗannan addu'o'i malamai suka ce duk wanda Allah ya datar da shi ya rike, Allah yana warkar da ɗansa, ƴarsa, matarsa, ƙaninsa, wansa, kishi ya rike, ƙanwar mijinki, ƙanwar mijinki. Lokacin da kika karanta wannan addu'a a kansa, Allah yana warkar da shi daga cutar sihiri da kambun baka da hasada da kowane irin ciwo har da aljani. To amma ya ya kamata a yi wannan karatun? Ku saurara. Ko an kare alƙawarin ne, mun yi alƙawari da ku na ba su rufe. Ha? Sai, a cikin nan ɗaliban akwai wanda ba ta yi aure ba? Wanda ta iya karatun Ƙur'ani kuma? Malam, ku ɗauko mun, a ƴan matan na ɗauko guda ɗaya, ɗaya ta tsaya nan, ɗaya ta tsaya nan. Wanda ta iya karatun Ƙur'ani, tartilan. Me kamara za ka koma gefe ka kalle su. Kuje can ku zauna. Ku zauna. A, ke ki juya ki kalle su. Tura minti nan. To, gaskiya, assalamu alaikum. Darasin da na shirya zan yi a nan darasi ne wanda ban yi su a wurare ba. Amma yanzu abu guda ɗaya za mu babu lokaci, dan ina so ne yanzu waɗannan yara guda biyu, ina so ne mu kawo dalilai na shari'a da kuma laduba da sharuɗa yanda ake so mace ta yi wa ƴar uwarta mace rukuya. Shin mace za ta yi rukuya ko ba za ta yi ba? Shin yanzu ke ɗin ƴarki ta samu kanta cikin lalura za ki mata, ɗin za ki mata, ya ya kamata? An gane? Kishiyarki ta samu matsala na irin waɗannan abokin kasa gane mata, yau faɗa, gobe faɗa, rashin mutunci. Kina so ki gane shaiɗani ne, dan manzo Allah ya ce shaiɗanu suna ba da gudunmawa. To yaya za ki gane? Allah ya baki ƴan mata guda biyar duk sun isa aure, amma akwai mai jinnu. Yaya ɗaya daga cikinsu za ta yi? Wannan demonstration da na so ni in gwada muku yadda za a yi rukuya na kambun baka, yadda mai rukuya hasada za a masa, da kuma rukuya wanda ake so a tantance. Shin daɗewanta ba ta yi aure ba, da yawan ciwon kanta nan junnu ne ko ba junnu ba, hasada ne ko kambun baka? To gaskiya tunda babu lokaci su yaran su koma, ga kuma tambayoyi da a amsa. Haka ne? A gwada ɗaya? Akwai tayi? Kai, to ku gyara. Yanzu wace ce mai rukuyan wancan ko? Yanzu wancan yarinya ita za ta yi alwala, ita ma wannan ta yi alwala. Kuna ji na? Yanzu wannan yarinya an kasa gane abin da yake damunta. Ta gama jami'an Kaduna, ta yi primary, ta yi secondary, an yi jami'a an gama ba miji. Ta zo ta shiga makarantar matan aure har ta gama ba miji. Kuma ga ciwon kai, ga ciwon mara, ga yawan
kunci to ya da ya tantance jinnu ne ko ba jinnu ba to yanzu ke kin yi alwala ke ma kin yi alwala to sai ku juya ku kalli juna
idan yanzu ya mace makarki tana fama da tsananin ciwon kai ko ciwon mara kuma duk magani kun yi kina so ki gane ke kalla kama hannunka kamar yadda na kama hannun malamin nan
nan
haka
nan
tashi tsaye za ku gani
an mu bida abin
ku tashi tsaye su gani ai ba wani za ku gwada ba masu hannu biyu aka ce kama nan jijiyan idan na sosai me yasa aka ce a kama jijiya a danna hadisi na annabi muhammad manzo Allah ya ce shedan yana yawo ta magudanan jini to yanzu kin danna hannun to ki isti'aza da basmala ki karanta ayatul kursu bi sautin murtadi'a ba ma ji
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
هيك عصور تلك تقع قدام بيار. تلك تقع قدام بيار ده عصور. ينزل.
له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يستوعب عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
واتبعوا
aya
kai kai zaki karanta
asara umma ta shayatin ala mulki sulaiman amma ta fara sulaiman walakin وما يعلمون
وما داود جفر قوة تبعو
فاتبعوا ما تفل الشياطين على ملك وما تفر سليمان
ولكن الشياطين kuna fahimta ta karanta isti'aza ta yi ayatul kursi ta karanta wattaba'u ma tatlu shayatin ala mulki sulaiman bayan da ta karanta hannun yarinyan yana rike kamar yadda na kama hannun malam jijiyoyin yana rike an kama shi ta rike gaba daya bata sake ba bayan da kika karasa karanta wattaba'u aya ɗaya daga ciki lokacin da kika zo ƙarshe sai kuma ki ce bismillahi ukhruj aduwallah rike da ƙarfi sake malamai suka ce duk shedanin da ya shigo jikin mace a bisa sababi na cutar hasada da izinin Allah in har aka kama jijiya aka karanta waɗannan ayoyi so bakwai da ikon Allah Allah yana ba mu mutum sarari na samun sauki dalilin su na farko shine Allah yake wani nazil min alquran ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu zalimin illa khasara yanzu mun samu rigakafi
ko ruka wanda za a kama hannun namiji ko mace wanda ake tunanin cutar ta hasada ce sai dai wasu malamai suka ce bayan an karanta waɗannan ayoyi za a hada da qul a'udhu birabbil falaq in an zo wa min sharrin naffasati fil uqad amaimata hasu bakwai wa min sharrin hasidin idza hasada amaimata hasu bakwai to sai kasance kuma ciwon kai take fama da shi wanda ya kasa samun waraka da magani shi kuma kama kanta haka to shi kuma ki isti'aza da basmala ki karanta Fatiha
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين آية الكرسي
الله
أعوذ بالله من
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم
بسم الله
أرقيك
والله يشفيك من كل داء يؤذيك من كل داء يؤذيك ومن كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك اللهم رب الناس أذهب البعث أذهب أذهب البعث واشفي أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء شفاء لا يغادر سقما تكلك الله كنا غني كنا غني كنا غني سيتي حكا انتكي حكا سيكي شيء بسم الله اكرش عدو الله يما غني malamai suka ce na kama hannu ga wani sassa a jiki na kama kai duk ciwon kan da ke damun yarinya wanda yake munasaba da kambun baka ko hasada da izinin Allah in ma akwai jinnu a ciki Allah zai warkar da ita an gane to ku koma ku zo ne saboda lokacin da aka bamu na so ne magana akan yanda ake rukuya na junnul ashiq macen da junnu yake saduwa da ita ko ya hana ta aure yayi kamata ayi rukuya matan da mijinta suke samu wancan matsalan yayi kamata ayi to sai ga malam Jafar insha Allah ta'ala in Allah bai sa shedan ya mantar da ni ba ina da tafiya mai tsayi in Allah ya sa na dawo zamu tattauna da su zamu ƙara sadarasin akan abin da ya shafi ruqya da kuma magungunan su da kowa za ta hada Allah ya sa mu dace wannan insha Allah alƙawari ne
akwai abin da nake so mu yi wannan yanzu sanan na biyu a cikin darasi da in Allah ya sa muna raye kuma ka sha'una akwai darasi da nake so a ciki akan abin da ya shafi matsala na ido wannan matsala na ido ba wai sai mace tana ciwon ido ko wani abu ba ko yawan ciwon kan da bai jin magani an gane ko ko mace haka kawai shekarun ta bai kai ta danga ganin juru-juru ba amma tana gani an gane saboda haka kowa ta zauna a wajenta in kuma aka min hayaniya wallahi wallahi zan fasa kuma za ta ci kun ji nayi rantsuwa dai ko ba za ku sake ka fara ba kun gane ina yaran da suke rukuyen nan wacce ta taso a shehu ke ma taso ku tsaya a wajen a waye alaran ma zuwan yi a kanka nan da aka a ɗaga wani a ba ta yan ɗaga ba da wani a ranmu ku zo ku tsaya ku ga yadda dan sa masa ku yi ku sawo kowace mace daga kan kaza sai kun yi haka kun girgiza daga kun gani sai kun daga ido haka lai bakin da hudu ba akwai mai tutsi tun na irin tutsi tun nan yawwa jazakallahu khairan daga kan ka kun gani idan kuka bude idan haka sai ku daga sai kun girgiza haka sai ku daga haka sai ku sa toshi sai ku daga haka ba su shiga ido fa sai ga toilet paper ga naki ki fara daga nan ban yi maganar surutu ba na irin tsuwa fa ke dauka daga can sauke kanka alaran ba ke wata ta jita tana ba da toilet paper ita kuma tana ɗigawa sauke kanka alaran ba ɗunga share da kanka alaran ba akwai ƙasa-ƙasa? akwai ƙasa-ƙasa idan ka? kalla kaga idan ka da dade yanzu wani nesa haske akwai ɗan ƙasa-ƙasa? ka sa toilet paper kina ji na wancan ta je wata ta je ta sami wancan ta dinga ba toilet paper kuna ji idan aka sa wa mace fa ba za ta bude idan ta ba sai ta yi minti biyu a ai wanda aka sa suka bude kuma shi kenan in aka sa wa mace za ta dan rufe idan sai ta yi minti biyu sai kuma ta bude sai a ba ta toilet paper ita share da kanta mala fara karanta tambaya ku yi hakuri ana yi ana karanta tambayoyi bismillah
To assalamu alaikum wa rahmatullah kasantuwar tambayoyin suna da yawa wasu kuma sun fita daga maudu'i yasa zan rika dauko masu ma'ana ne wanda suke dangantaka da maudu'i wannan tace tunatarwa ne ga malam in akwai irin abin da in mata ta yi zai haifar mata da lura bangaren matantakarta to wani abu ne kuma in tai zai zama mata gyara ga matantakanta tunda an samu da lura ko na abinci ko na aiki a aikace
abubuwan da malamai suka kawo a kai suna da yawa amma dai rigakafi na farko abinda suka ce shine ki kokari a wuni ki samu ruwan zafi ki dan sa gishiri shine almalh ki sa gishiri kadan a ciki ki samu sabulu mai kyau inna hali kina da wadata ki samu sabulun habbatu sauda da safe ki wanke hannunki in kika wanke hannunki ki je bayan gida ki wanke gabanki da ruwan dumi da sabulu ki samu tsumma ko tawul ki tsaftace da yamma ki haka a wuni ana so ki so biyu kuma ki samu asalin miski fari mai kyau ko baki ihtimali a jikinki ba dai ki dinga shafawa yana taimakawa sosai sannan na biyu kuma ana bukatar mace ta dinga amfani da yawan shan ruwan kwakwa shine ma zawjul hindi wannan ruwan kwakwa yana wanke mahaifa da maran mace kuma yana taimakawa mace dukkan matsalar da ke gabanta ko wani blockage da take da shi tana samun sauki in kuma tana da wadata wadatan da ya kai ga za ta iya amfani da waɗannan to babu laifi ana so a kalla ba a kasar ba umma ce tana so ta samu canji a jikinta in tana da miji Abu Marwan al-Andalusi da masu nan littafin sa An-Nishad wal Quwwa wa Shifa'u fil Aghdiya samun warakan jiki da cututtukan da suke taba jiki da kuma samun kuzari ta hanyar ƴaƴan itatuwa ana so a kalla in kina da wadata ki dinga shan kankana da madara a wuni so biyu in babu hali kuma ki dinga sha so daya in zaki kwanta kankana da madara yana wanke mara kuma yana wanke mahaifa kuma yana sa wa mace ni'ima in kuma babu halin haka ki dinga cin tuffa shi ma malamin suka ce yana gyara mace wallahu a'lam
wannan tana tambaya akan menene maganin ciwon mara a yayin al'ada da mace za ta yi
shi idan mace ta san tana da ciwon mara kafin al'ada rigakafi ake yi rigakafi na farko shine ta yi kokari kafin al'adan da kwana uku ko bakwai ta sha waɗannan magunguna magani na farko dai za ta iya samo asalin ganyen na'ana na biyu ta samo fure na albabunaj na uku kuma ta samo ganye na abin da ake ce masa sana na biyar ta samo garin hulba ta samo habba ta samo khalfit sati ɗaya kafin ta yi al'ada za ta dinga tafasa shi tana sha wannan zai taimaka in tana da tumbi ma har abin da ya shafi tumbi yana saukar da shi in tana ciwon mara lokacin al'ada sannan in kuma al'adanta ya kasance yana hanta-hanta ko yana fita wani irin daskararren jini ko wani ruwa mara kyau wannan abu biyu da ta sa yana taimakawa har infection yana warkarwa shine albabunaj da kuma abin da ya shafi garin hulba da khusul hindi shi kuma sanamaki yana rage mata tumbi ne da kuma asalin gyara mata asalin mahaifa wallahu a'lam amma tafasa shi ake a dinga shan sa da safe da yamma sati dai kafin al'ada
wannan tace a karatun malam yayi bayanin kukan yaro na dare wani lokaci ba jinnu bane to ya za a magance in ba jinnu bane in kuma jinnin ne shi ma za a magance
ai mun yi magana muka ce in abin da ya shafi infection ne wanda ya tafa mahaifarta har ya tafa ruwan nono sa je asibiti sai an yi scanning an tabbatar a bata shawaran magani in gargajiya da asibiti ba su magance ba muka ce to akwai magani na infection da aka yi magana in kuma ta tabbatar da bata cika wannan matakala ba yaranta nonon yana isa ai abin da yake sa kukan yaron yunwa ne gwamnati da alƙawarin da ne ko ai in yaro yana kuka yunwa kaɗai yana sa shi kuka shi ne muka ce in ta tabbatar da yaron ta nono yana isan sa ya za ki gane nono na isan yaron shi ne in ya sha nonon zai bari akwai yaron da fa shi fa ba zai bar shan nonon ba kuma ana cire nonon sai kuka ko ba irin waɗannan yaran sannan kuma ba ƙiba ba nauyi alamar nonon ki bai da kyau sannan kuma kina cikin shayarwan kuma kina fitar da farin ruwa to wannan suka ce infection ne sai a je asibiti in kuma ba wannan ba kuka ne haka nasa sai ki samu ruwa ki karanta masa Fatiha da Ayatul Kursi sai kuma ki tsaye ruwan ki danga shafe masa jiki kina watsawa a ɗaki kina bismillah ukhruj aduwallah
idan kuma zaki samu man habba ya zanto man shafawa yaranki ko ki hayakin habba ana samun nasara in shedani ne wallahi alam amma shedani mai tasiri a jikin yaro sai uwa tana da shi
na'am wannan tace shin akwai matan da suna da juna biyu kuma suna yin al'ada to akwai wani magani da za a taimaka musu da shi kan haka
muna da magabata cikin malamai irin su Sheikh Salih Al-Uthaymeen ya rubuta littafi Ad-Dima'u Tabi'i ya tattauna wannan matsala bangare guda biyu yace so da dama ba ci ga samun mace ne ciki tana al'ada ba ina ga wannan shine mazhabin Malikiya ko haka ne ko suka ce in har ya zama cewa tana da ciki tana al'ada kuma to sai a duba gani ba ciwo bane yanzu ita zamu tambaya Malam Jafar haka dabi'a ta yake ko kuma ciwo ta samu kaga in ciwo ne sai a magance dan kuma haka halittar ta yake Imam Malik sai ba hada mata duka musu hukunci daya wannan ita zamu samu
wannan tana tambaya in akwai bambanci tsakanin aljani zalla da sihiri to menene bambancin
bambancin kaman jam'iyyar siyasa ce dukkan su sunan su ƴan siyasa wannan APC wannan PDP duk sunan su ƴan siyasa mana aljanni shi ake turo shi ya cutar da mutum ta fuskar sihiri wannan kuma aljanin shi ke kawo kansa dan ya cutar da ke bambancin kenan wannan shi gayyato shi haka yi wannan kuma a ke kika gayyato shi rashin sa hijabi ko rashin kiyaye dokan Allah ko kuma Allah ya jarabe ki wannan shine bambanci
na'am wannan take tambaya a taimaka musu da maganin sikila
maganin sikila alhamdulillahi bayan malamai sun rubuta a littafi kuma turawa sun dora akan internet daga cikin abin da malamai suka yi magana a kai shine idan kina da ɗa mai fama da ciwon sikila kina da hanyar magani guda biyu ku saurara jama'a dama haka mata a wannan kuke ina cewa ku yi haƙuri ku saurara kuna ji na ta yi tambaya kan sikila in ke baki da ɗa mai sikila ƴar uwarki tana da shi ƴar uwarki ba ta da shi ɗan musulmi yana da shi bai shafe ki ba ha ko dai sai an muku fara da masifa kuma ha idan mace tana fama da ɗan da yake fama da sikila zan ba ta website guda biyu ta duba na farko kowa ta ɗauki takarda da biro waɗanda suke hawa kan internet ko google ki rubuta coconut oil coconut oil coconut oil an rubuta coconut oil cure for sickle cell cure for sickle cell a muku spelling na sickle cell din ha ko kuwa ta iya na biyu ta rubuta akan google black seed oil shine man habatin sauda cure for sickle cell sannan na uku ta rubuta a kan internet a kan google remedy r-e-m-a-d-y remedy of sickle cell sickle cell 9 s-i c-k-l-e cell kuma C-E-L-L haka ne? Na fara manche boko so wannan remedy of sickle cell din nan ko zaka kawo miki bangare biyu in kika sa remedy of sickle cell in Islam zai kawo miki magungunan musulunci gaba daya akan cutar sikila in kika rubuta remedy of sickle cell kuma zai kawo miki na arna da musulmai so da haka sai ki zaba wannan darasi ne muke so ku zama kuma likitoci da izinin Allah yasa na baku abin a dunkule wallahu a'lam
wallan wannan tace tana fama da fushi mara dalili ba tare da mata koyi ba ya ta samu kanta a cikin mummunan fushi to me za a taimake ta da shi
jama'a ku gane ba kowane fushi ake cewa aljani ba akwai fushi na talauci misali ta sa hannu a dashi hannu uku gaba ɗaya duk bata samu ɗauka na ɗaya bata samu na biyu ba haka ne sannan tana sana'a kuma an yi wata ba a kawo mata kuɗi ba sannan mijinta ya mata albishir ƙarshen wata zai ƙara aure
za ta yi fushi ko ba za ta yi ba to zo da ka fushi na talauci abinda ke magance sai a duba me ya kawo shi yanzu kar kai ku da nisa akwai mutumin da hajjinin sa ya hau saboda yawan tunani na farko yanzu mutumin da ya samu kansa cikin wannan ba fushi ba komai ma ba zai same shi ba yanzu misali a ce mijinki Allah ya kiyaye Allah ya kara kiyayewa Allah ya kiyaye a ce mutum yana da mata tana nakuda bayi da kuɗi tana asibiti an koro yaransa makarantar islamiya da makarantar boko bayi da kuɗi an bashi notice a gidan haya ya dauki an kore shi kuma ma'aikatan su an yi wata uku ba albashi ya dauki mashin zai je ya nemi bashi mashin din ta yi faci an taimaka an masa faci fi sabilillah ɗan sanda sun kama shi baya da plate number yana cikin jarba ko bai ci to irin wannan tashin hankalin da mutum yake samu sai hana shi kwanciyar hankali amma fushi na aljani shine qur'ani Allah yace wa imma yanzaghannaka minash shaitani nazghun fasta'iz billah in wannan bace rai ne haka kawai ki wayi gari kina cikin fushi da damuwa annabi yayi jawabi cikin hadisi na muslim hadisin kana arshuhu alal ma annabi yace dukkan Allah in ya waye ba abinda iblis yake so illa ya ga ya raba mata da miji na aure shine sai ki wayi gari haka kawai ba fada ba zagi baki rasa ci ba baki rasa sha ba kiji baki so mijin ke miki magana gidan baki son zama kiji hankalinki na tashi kiji gabanki na faduwa kiji kaman ki tafi anguwa kiji yaranki kankan nan abu ki kama su da duka daga baki da tausayin su to wannan abin da zaki sai ki yawaita karatun Qur'ani da istighfari shine maganin sa wallahi wala
wannan ce tana fama da ciwon zuciya ne amma ta je asibiti likitoci sun gwada sun ce su ba su ga wani ciwo ba amma ita ta san tana da ciwon sai dai sun ga bugawanta kamar da dan bambanci da yanda ya kamata
Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya ce inna fi hadhihi al-shajara shafa'un min shifa'un min kulli da'in illa sab wannan itaciya mai albarka yace tana warkar da kowane ciwo banda mutuwa da tsufa bincike na musulunci da bincike na likitocin zamani akwai wani malami da ya rubuta littafi sunan littafin sa nabatatut tayyiba zakartuha fi kutubus samawiya itatuwa masu albarka da amfani da aka ambace su cikin alqur'ani da hadisi waɗannan malaman sunna suka ce duk mutumin da zai amfani da ɗaya daga cikin littafi da qur'ani ya ambata suka ce to wannan mutumi da izinin Allah zai samu waraka sai malamai suka ce to ga habbatus sauda ita habba annabi sallallahu alaihi wasallama yace waraka ce ga kowace cuta sai aka ce duk mai fama da ciwon zuciya da cuta na asma inda da safe kanki kaida zaki sha cokali ɗaya na habba sai bayan awa ɗaya ki ci abinci da rana ki sha cokali ɗaya na habba sai awa ɗaya ki ci abinci da dare ki sha cokali ɗaya na habba kafin ki kwanta suka ce da mai ciwon zuciya da mai ciwon hawan jini da mai cuta na diabetes da izinin Allah Allah yana warkar da shi wallahi ala
Assalamu alaikum. Ina magana ne da wayanda muryan speaker ke kai musu a waje kasantuwar wannan karatun na yau wani darasi ne mai tsada kuma zai iya amfanar kuku kan kuma zaje da kuke da mataye yanzu ga suke sauraron karatun anan kila a samu saukin kashe ɗan kudade a iska a bangaren asibiti ko chemist ko maganin gargajiya tunda gashi ana ba da shi a kyauta a arha har ma a yanzu haka an dan taimaka ma wasu da magani na bangaren ido an diddiga yanzu haka wanda insha Allah yau za su dan ji saukin wannan ga wanda take fama da hakan to muna roko gare